بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبر أشرين تقوز قوات جماد الآخرة Hijra Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 9 ga watan November 1996 Al-Sheikh Al-Muhaddis Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace Al-mas'alatul wahida was-sittun mas'ala ta 61 watajibu al-jama'atu fi salatil janaza wajibi ne idan an zo sallar gawa ayi ta a jam'i kama tajibu fi salawatil maktuba kamar yadda yake wajibi ayi a salloli na farillai bi dalilai ne yace saboda dalili guda biyu su yasa muka ce ainihin yin sallar gawa a jama'a wajibi ce al-awwal dalili na farko mudawamatun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama alaiha annabi sallallahu alaihi wa sallama tsawon rayuwar shi ya dimanci yin sallar gawa ne a cikin jama'a al-akhir dalili na gaba qauluhu sallallahu alaihi wa sallama magana da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ni ina yin sallah akhrajahul bukhari al imam al bukhari ya fitar da wannan hadisi yadda dalili yake a cikin wannan ainihin hadisi shine annabi sallallahu alaihi wasallama a tsawon rayuwar shi duk sanda zai sallar gawa a jama'a yake yi kuma yace ku yi sallah kamar yadda kuka ga ne wato haka za a yi kenan wannan umarni sallu kama ra'aytumuni usalli na wajibi ne yadda aka ga annabi yana yi haka za a yi idan ba kai sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai a ce da kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kiyaye ka halaka to annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi jam'i yake sallar gawa to kuma yake ku yi sallah kamar yadda kuka ga inne to ashe a jama'a za a yi to wannan umarni sallu umarni ne wanda yake ainihin da ke tabbatar da wajibi don babu abin da ya rage karfin shi dan haka wajibi ne sallar janaza a tattara jama'a ayi ta a gawa ولا يؤكر على ما ذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرادا ولم يأمهم أحد لأنها قضية خاصة يتي ولا يؤكر على ما ذكرنا صلاة النبي صلاة الصحابة يتي سلد صحابيسك والنبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم سلد صحابيسك والنبي لوكتين دي رسول وانن بزيز ما ياسابا وانن مغنى دمك فتيبا furada su sahabbai sun yi wa annabi sallah ne dai ba su hadu sun yi jam'i ba lam ya ummahum ahadun babu wanda ya musulmanci li annaha qadiyya khassa yace wannan wata mas'ala ce ga tanan haka Allah ya nufi da ta faru wata mas'ala ce da haka ta faru ba a san yadda aka yi haka al'amarin ya faru ba yace to wannan aiki da sahabbai suka yi ba zai tunkuda wancan hukunci da muka fadi ba mu mun ce wajibi ne sallar jana'iza a yi ta a cikin jama'a to amma ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama san da ya rasu dai suka yi mai sallah to yaya haka to wannan ainihin aiki na sahabbai ba zai bangaje wannan magana ta mu ba la yudra wajhuha yace saboda ba a san ta yadda wannan al'amari na sahabbai ya faru ba me yasa sahabbai ba su hadu sun yi jam'i ba me yasa suka yi wa annabi sallah dai kowa sai dai zai tsaya akan gawa annabi kawai ya mishi sallah ya tafi fala yajuzu min ajliha an natruka ma wadaba alaihi sallallahu alaihi wasallama tilat hayatihi almubaraka bi halatta mana mubar abinda ainihin wato annabi ya dimanci yin shi ba tsawon rayuwar shi mai albarka saboda wannan aiki da sahabbai suka yi la siyama musamman ma wal qissatu wal qadiyatu almadhkura lam tarid bi isnadin sahihin taqumu bihi alhujja musamman ma wannan mas'ala da cewa sahabbai din dai suka yi mas'ala ce wanda yake ta zo ba ta ainihin wato da isnadi mai inganci wanda za a iya kafa hujja da shi ba ma'ana babu ingancin isnadin ma da yake sahabbai dai din suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam to koda isnadin ya inganta cewa dai din suka yi ba za mu bar aikin da annabi ya tayi har ya mutu ba mu dauki aikin da sahabban shi suka yi ba zai yi mu haka ba mun fahimci wannan ko yace wa in kanat ruwayat min turuqin yuqawwi ba'daha ba'dan yace koda yake an ruwaito wannan mas'ala ta hanyoyi da dama waɗanda sashin suke karfafa sashi fa in amkana al-jam'u bainahuma yace bainaha wa baina ma zakarna min hadihi sallallahu alaihi wa sallama fi tajmi'i fil janaza fa biha malam muhammad nasiruddin al-albani yace idan zai yiwu a iya hada abin da muka faɗi na shirya annabi sallallahu alaihi wasallama na yin sallar gawa a cikin jama'a da kuma wannan aiki da sahabbai suka yi na suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ɗai 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 in zai yi wa a iya hada su ai aiki da su gaba daya yace fa biha madalla ana madalla da wannan hanya wa illa idan kuma mun rasa yadda za mu fuskantar da wannan aiki na sahabbai a ƙarƙashin fa in ya inganta kenan sai yace fa hadiyuhu huwal muqaddam shiriya annabi ita za a gabatar li'annahu asbat wa ahda saboda ita ce tafi tabbata ita ce kuma take akan shiriya an fahimci wannan ko ma'ana annabi hayya rayuwar su in yazo yin sallar janaiza sai a taru jama'a ai da yana su kuma sai zama basu hadu sun yi mishi sallar jam'i din gaba daya ba sai kowa yazo ya tsaya yi wa annabi sai ya tafi to in zai yi mu iya hada su mai aiki da su gaba daya a ce ko wata larura ce ta sa ko menene a karkashin haka in larura ta sa ba a samu dama haduwa an yi wa mutum jam'i ba babu komai ko in zai yi ai jam'i irin haka yadda za a iya warware wa sahabbai wannan matsala kamar yadda mai risala ya ce wa yuzannu bihim ahsanul mazahib ai kyakkyawan zato game da su sahabbai ya ce sai ai in kuma ba zai yi ba sai a ce to wannan aiki na sahabbai a aje shi gefe guda shiryar da annabi ya kawo na yin jam'i a sallar jana'iza ita ce wadda take daidai sai a dauka فإن صلوا عليها فرادا سقط الفرض سقط الفرض محمد ناصر الدين الألباني yace amma idan suka ainihin yi wa mamaci din sallah dai 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 to ainihin farlanci na sallah din ya fadi akan su mun fahimci wannan ko wa asimu amma sun yi laifi bi tarkil jama'a saboda sun bayyin sallah a jama'a ma'ana yin sallah a jama'a din wajibi ne amma idan har ba su yi sallah a jama'a ba iri iri mutane suka ƙi yin sallah a jama'a suka zo suka yi ta wa mamaci sallah dai 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 sallar ta yi amma sun yi zunubi saboda ba su yi wannan jam'i ba wallahu a'lam Allah shi yafi sanin daidai wa qala an-nawawi fil majmu'i al-imam an-nawawi ya fadi a cikin al-majmu'u sharh al-muhadhab a cikin mujalladi na 5 shafi na 314 yace tajuzu salatul janazati furada bila khilafin ya halatta ai sallar gawa dai 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 ba tare da sabanin malamai ba malamai suka ce ya halatta ku duba ana magana ne nan a ilimi aka ce ya halatta ayi sallar gawa dai 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 amma wasunnatu an tusalla jama'atan amma abinda sunna ta nuna shine a hadu ayi sallar gawa a cikin jama'a lil ahadithil mashhura saboda shahararrun hadisai din nan fi sahihi wadanda suka zo a cikin bukhari fi zalika wadanda ke tabbatar da cewa sallar gawa din za a yi mata ne a cikin jama'a ma ijma'il muslimina tare da ijma'in da al'ummar musulmi suka yi hakan cewa sallar gawa in za a yi ta za a yi ta dai a cikin jama'a to waɗannan dalilai guda biyu hadisai da aka samu da kuma ijma'i ya isa ya tabbatar da cewa sallar gawa din abinda sunna ta nuna a yi ta a jama'a amma da za a yi ɗai 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 fa to aka ce sallar ta yi sai dai kuma mutane sun yi laifi idan babu wani uzuri tare da su to anan ƙasa shine yace akhrajal baihaqi fi sunanihi الامام البيهقي يافتر اشكل لتافن شاء السنن مجلدين هدشافين تلاتين منها حديثين يافتر ده حديثين قد بيو لغا تكين ودنان حديثين ده اكي تواسا حبايسن يوى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم واهدوهما عند ابن ماجا ده ده تكين ودنان قد بيو ده الامام البيهقي يأيدهم فتر جنانا اشكين سنن ابن ماجا اشكين مجلدين فرقو شافي نتالي هدد تسائن ده تقوس ده كما اينهي شافي نتالي بير دي دي وروى احمد حروى الامام احمد يا رويته اتكن مجلد 5 نا مسند شافي نا 81 حديثا ثالثا حديثي نا 3 وسكت عليه الحافظ في التلخيص الامام ابن حجر ده يزو كان wannan hadisi a cikin talkhisul habir sai yayi shu bai ce komai game da hadisin ba sihhatan wala da'afan bai magana akan ingancin shi ko raunin shi ba a cikin talkhisul habir juz'i na 5 shafi na 187 wa rijaluhu thiqatun sai Muhammad Nasiruddin al-Albani yace amma mazajin da suka ruwaito wannan hadisi amintattu ne rijalu muslimin mutanen da ke yi riwaya ainihin hadisan cikin sahihi muslim ghayra abi asim yace amma banda abi asim daga cikin mazajin wannan hadisi qala al-baghawi al-imam muhyi as-sunna al-baghawi yace la adri lahu suhba amla ban sani ba shi wannan abu asib din nan shin sahabi ne ko ba sahabi ba to kaji illar da ke cikin wannan hadisi kenan ma'ana shi mutun na ƙarshe din ana tunanin tabi'i ne ko sahabi to shakka ta tsarsu akan haka dan haka aka samu wannan illa a cikin wannan ainihin hanya wadda al-imam Ahmad ya ainihin ruwaito وفي الباب احاديث اخرى يجي اكو وسا حديثي دبان اكن wannan matsala na cewa sahabbai din sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam dai 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 kharaja hal hafiz fil kitab al madhkur al imam ibn hajr ya ainihin fitar da wadannan hadisi a cikin wancan littafi wanda aka fadi talkhisul habir thumma qala sa'annan sai shi ibn hajr yace qala ibn dihya yace as sahihu anna al muslimina sallallahu alaihi furada sahihiyar magana ita ce musulmi sun yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sallar gawa ne dai 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 la ya ummuhum ahadun ba a samu wani yayi musulmanci ba wabihi jazama shafi'i haka al imam shafi'i yanke hukunci kai tsaye cewa tabbas sahabbai dai 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 suka yi wa annabi sallallahu qala al imam shafi'i yace wa zalika li azmi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bi abi huwa wa ummi al imam shafi'i yace abin da yasa sahabbai din suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sallah dai 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 din su basu hadu ba sun yi saboda girman darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al imam shafi'i yace na bada uwata da ubana fansa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tanafusihim fi alla yatawalla al imamata fi salati alaihi wahidun da kuma rige-rigen da sahabbai suke yi kada wani ya wuce zama shine limamin da yayi musulmanci a sallar annabi sallallahu alaihi wasallama kowa yana kwadayin wannan muqamin ya ga zama shine yayi limancin sallar gawa annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ganin daraja annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zama ainihin kowa sai dai zo ya tashi shi kadai sai ya ainihin tafi wallahu a'lam al imam shafi'i shi ma yace Allah dai shi yafi sani har yanzu in ka lura babu wani isnadi da aka kawo shi garam wanda yake sahihi akan wannan magana don ibnu dihya da ya faɗi wannan magana ba sahabi bane shi ba tabi'i bane shafi'i da ya faɗi wannan magana ba sahabi bane ba tabi'i bane ma'ana koda a ce tabi'i ne bai zama hujja ba kenan don me baya nan san da akai abu to kaga har yanzu dai kamar yadda Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya faɗi da yace la siyama wal qissatu wal qadiyatu al madhkura lam tarid bi isnadin sahih taqumu bihi al hujja har yanzu ana nan akan wannan mas'ala kenan shi yasa ba za mu bar abin da muke da tabbas akai ba na cewa annabi ya tabbatar da hukuncin sallah a jama'a ta gawa mu je mu kama wannan abu da sahabbai suka yi wanda yake kuma shi ma bai tabbata ba da isnadi ingantacce mun fahimci wannan da kyau ko dan haka sallar gawa in an zo za a yi ta wajibi ne musulmi su hadu a cikin ainihin jama'a su yi ta al mas'alatu thaniya wa 60 mas'ala ta 62 Albani yace wa aqallu ma warada fi iqadil jama'ati fiha thalathatun mafi karancin abin da yazo cikin hadisi wanda ke kulla jam'i na sallar gawa shine mutum uku sabanin jam'i da ka sani na sallolin yau da kullun mafi karanci mutum biyu ne suke kulla shi amma sallar gawa mafi karanci mutum uku ne me yasa sai Albani yace fa fi hadisi Abdullah ibn Abi Talha a cikin hadisin Abdullah dan Abi Talha wannan ai ba a manta da haihuwar shi ba mun karanto tarihin haihuwar shi a can baya dogon hadisin Ummu Sulaimi Abdullah ibn Abi Talha wanda aka haife shi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mishi hudu ba mun karanto hadisin a can baya babin hakuri game da rasuwar yayaye to wannan dan gashi yau har ya girma shi yake ba mu hadisi kuma rayuwa ta yi albarka kenan anna Aba Talha da'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila Umair ibn Abi Talha aka ce Abdullah dan Abi Talha yace lallai mahaifinsu Abu Talha ya kirayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ila Umair ibn Abi Talha wurin gawar Umair dan Abi Talha hina tuwafiya lokacin da shi Umair din ya rasu Umair din shi ma dan gidan Abu Talha ne wanshi wannan mai ba mu labarin ne dan har annabi yana wasa da shi wannan ainihin Umair din yana cewa ya Aba Umair ya Umair ma za fa alal nughair ya Umairu ma za fa alal nughair wa yana da yar tsadda ne da yake wasa da ita shi wannan yaro to annabi yana raha da yara in ya ganshi bai ga yar tsadda ba sai ya ce ya kai Umair ina tsaddar taka take ma za fa alal nughair me yasa mu tsaddar taka yau banganta da ita ba to shine da yarasu sai mahaifinsa Abu Talha ya je kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa atahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa salla alaihi fi manzilihi sai annabi sallallahu alaihi wasallama yazo wurin wannan gawa kuma yayi wa wannan gawa sallah a gidansu wannan ya nuna ashe ana iya yi wa gawa sallah a cikin gida kenan da wannan ne al-Imam al-Hakim da zamu je fitar da wannan hadisi ya kafa hujja da cewa babu salatil janazati fil bait babin da ke magana akan ya halatta ai sallar gawa a cikin gida dan gashi an ce fa salla alaihi fi manzilihi a cikin gidansu fa taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya wuce gaba wa kana Abu Talha wara'ahu Abu Talha uban wannan yaro yana bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa Ummu Sulaimin wara'a Abi Talha Ummu Sulaimin kuma tana bayan Abi Talha
an fahimta?
Uwar yaron kenan, ko kuma mu ce matar uban yaron, dan ba ita ta haife shi ba. Shi Umair din kanin Anas ne, uwa suka hada da Anas. Mun fahimci wannan da kyau ko? Anan an kiraye shi da cewa a ko kuma ya zama wannan Umairu wani ne daban wanda aka zo aka samu daga baya, shi yasa aka danganta shi ga Abi Talha. Amma akwai Umair wanda suke uwa ɗaya, uba ɗaya suke da Anas. To ubansu yaje kin musulunta yaje kashe kanshi, shine uwar ta zo ta zawarci ta auri wannan Abu Talha. To ko dai ya zama wancan Umair ne babba, ko kuma ya zama wani Umair ne shi ma da ya samu nashi dan da wannan mata ya sake samu shi Umairu din. To ita Ummu Sulaimin matar Abu Talha tana bayan su, Annabi yana gaba, mijin yana baya, ita kuma matar tana can baya, kaga haka suka jeru su uku kenan a tsaye. Mun fahimta? To kaga wannan ya saba wa yadda in za a yi sallar jama'a da ma da mace da namiji guda biyu, idan aka samu maza guda biyu namiji guda daya, za a yi sallah cikin salloli biyar din nan, mazan sai su jeru kafada da kafada da liman da mamo din, mace kuma sai ta tsaya a baya. Amma kaga da yake sallar gawa nan tana da wani tsari, maza biyu mace daya, to namiji daya liman ya wuce gaba, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Namiji daya mamu Abu Talha ya tsaya a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mace daya mamu ta tsaya a bayan wannan mamu namiji, haka suka jeru a tsaya su uku. Mun fahimta? To yanzu wannan ba a cikin hadisi ba, ina zamu ga wannan shari'a? To duk wanda ya kyamatar da kai karatun hadisin manzon Allah, wuta yake son ka je, kai tsaye wuta yake son ya zo, yana son ya haramta maka aljanna ne. Allah ya kiyaye. Shine yace wa Ummu Sulaimin wara'a Abi Talha, Ummu Sulaimin tana bayan Abu Talha, wa lam yakum ma'ahum ghayruhum, babu wani tare da su, su kenan su uku. Akhrajahu al-Hakim, al-Imam al-Hakim ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na farko shafi na 365, wa anhu al-Baihaqi, haka kuma al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito daga al-Imam al-Hakim wannan hadisi a cikin ainihin mujalladi na 4 na Sunan al-Kubra shafi na 30-31. Wa qala al-Hakim, al-Imam al-Hakim yace hadha sahihun ala sharti shaykhaini, wannan hadisi ya inganta a bisa sharatin Bukhari da Muslim. Sai shi al-Imam al-Hakim yace wa sunnatun gharibatun, amma kuma wannan wata sunna ce wadda annan ne kawai muka samu labarin ta, shine sunna ghariba, ba bakuwa ba. Ma'ana annan ne kawai a cikin wannan hadisin ne muka samu ainihin labarin wannan sunna. Wata sunna ce fi ibahati salatin nisa'i alal janaiz, game da halaccin mata su wa gawa sallah. Al-Imam Hakim yace a wannan hadisi ne kawai muka samu haka. To me yiwa ko Hakim bai sani ba, ko ya sani ya manta? Amma ai akwai hadisin da lokacin da wani sahabi ya mutu, Abdurrahman bin Auf, Aisha tace a dauki gawa a shigan mata da ita cikin gida dan su yi mata sallah. To ko Hakim ya manta da wannan ko kuma bai san shi ba? Don babu mamaki, ilimi ne. Duk girman malan takatta iyai waka waye gari, baka taba jin labarin wani hadisi ba. Shi yasa yanzu ku daina mamaki in an zo ana karatu nan, ka je ka kai wa babban malamin ku labari, bai taba sanin wannan littafin da ake karantawa ba. A nan ma kasar ya wannan ne ba ma abun mamaki bane. Jawahirul Ma'ani malaman kasar mu suka yi ta karanta da Yaqutatul Farida, sai rubutun sha, sai guru da laya, sai tsubbu, sai tsafi. Dan ban san wadannan littafan ba, kakkai mamaki. In aka kawo magudanci ba su sani ba, shine zaka yi mamaki. Tunda galibi anan suka bata rayuwarsu. Amma dan an kawo Bukhari, yanzu malamin ka yace tunda uwar shi ta haife shi bai taba gani ba, karkai mamaki. Fa huwa ahara, ya dace da kai ya sani din, tunda dama bai nemi ya sani ba. Mun fahimci wannan da kyau ko? To irin wadannan malaman su ne za a ga ba su san ka za ba, har ma a nemi ai mamaki, in ma da mamaki. Balle babu mamaki game da al'amarin ilimi. Mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya kiyaye. To shine yace wa wafaqahu az-zahabi, al-imam az-zahabi ya yi muwafaqa da Hakim ainihin akan wannan hukunci na cewa hadisin sahihi ne. To amma Albani shi yana da magana, sai yace wa aqulu, amma ni ko Muhammad Nasiruddin al-Albani sai in ce inna ma huwa ala sharti muslimin, wannan hadisi a bisa sharatin muslim kawai ya inganta, amma ba za a ce a sharatin Bukhari ba, wahadahu a bisa sharatin muslim ne shi kadai. Li anna fihi imarata ibna Ghuzayya, domin a cikin wannan ainihin isnadi akwai imaratu dan Ghuzayya. Wa lam yukharrij lahu al-Bukhari illa ta'liqan, Bukhari bai fitar da hadisin shi ba sai a ta'liqance, amma mausulan musnadan Bukhari bai fitar da hadisin shi ba, dan haka a ka'idar malaman hadisi ba za a ce Bukhari ya fitar da hadisin shi ba. To cewa da Hakim yayi wannan isnadi ya inganta a bisa sharadin Bukhari da Muslim, a ilmance wannan magana kuskure ce, shi yasa Albani ya gyara akai. Malaman hadisi duk inda kai kuskure dan kyas sai sun fito sun fada, saboda sun fi ganin girman manzon Allah fiye da kowa a duk duniyan nan, dan haka yana da sauki kowa ya kai su bata da kai, amma ba za su yarda su bata da manzon Allah. Dan haka koya kuke da su, koyaya kuke da su malaman hadisi, kakkai mamaki wataran zai fito ya buji-buji da kai, shi yasa sai ka bi shi a hankali, amma ran da ka tabo sunna to ran nan zai zo ya buji-buji da kai, ba abin da ya shafe shi da darajar ka, mutan garin ku suka san darajar ka, amma shi tunda yaga ka zo kaiwa annabi kanan tsaye to darajar ka ta zube. Shi yasa kar kai mamaki wata ran ka ji kowaye kaji ana mishi naqadi, kaji ana mishi raddi, an yi rugurgu da shi, dalili saboda ya taba sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya fi girma a idan musulmi fiye da kowa, to dai kai musulmi ne duk wanda ya taba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, to aka zo aka mai raddi kaka ce yanzu duk girman wani girman shi din banza, tunda bai ganin mutuncin manzon Allah, girman shi girman maguzawa ne. Mun fahimci wannan da kyau ko? To shine sai yake cewa wal hadith qala al haythami, wannan hadisi haythami ya fadi fil majma, a cikin majma'u zawaid wa manba'u fawaid wa manba'u al fawaid, a cikin mujalladi na uku shafi na 34, yace rawahu at tabarani fil kabir, al imam at tabarani ya fitar ya rawaito wannan hadisi a cikin litafin shi al mu'jam al kabir wa rijaluhu rijalus sahih, yace mutanen da suka rawaito wannan hadisi mazajin da bukhari ke rawaito hadisi a wurin su ne. Walahu shahidun min hadisi anas bi ma'anahu, albani yace wannan hadisi yana da wani hadisi wanda zai kara shaidar shi al sahabin annabi ahmad ai sahabin annabi mai suna anas shine ya ruwaito shi, amma ba lafazi daya ba, ma'ana ne daya kawai. Akhrajahu al imam ahmad shine ya fito da wannan shahid daga anas a cikin mujalladi na 3 shafi na 217, kaji wannan kenan. To dan haka kaji idan aka zo za a yi sallar gawa din, to mafi karancin abin da ke kulla jam'i to haka za a yi. To a karkashin wannan da sallar gawa za ta kama ku biyu, to ba jeruwa za ku yi ba, ka fada da ka fada, shi ɗaya namijin sai tsaya a bayan ka, kai kuma kana gaba, haka za ku tsaya. Idan kun kai ku uku haka za ku tsaya, idan mace ɗaya ce. Idan maza biyu ne, mace ɗaya ai maza biyu da liman na uku, to liman sai wuce gaba, su ma motsin sai su tsaya su jeru ka fada da ka fada a baya. Mun fahimci wannan ko? Yawwa. Na'am.
Wannan sallar da kuke kuma fara, aje ana ta hawan juna har kan ba Allahu da tsari.
Shine zai zo zai mana magana anan yanzu insha Allah. Al mas'alatu thalitha wa 60, yace mas'ala ta 66, wa kullama kathura al jam'u 63, mas'ala ta 63, wa kullama kathura al jam'u kana afdala lil mayyit, duk sa'an da aka samu ainihin jam'i din mutane sun kara yawa, ma'ana aka samu mutane masu yawa a wurin sallar gawa din, to yace wannan ainihin shine yafi falala ga shi mamaci din, wa anfa'a kuma shi yafi amfani da kaulihi sallallahu alaihi wasallama, saboda annabi ya ce kunji haka ake yin addini, duk wanda bai maka addini haka ba to maguzanci yake maka, da yayi magana zai ce saboda Allah ya ce annabi ya ce, in ba haka ba ka ce a'a, dariqa ko ɗan dariqa ta gundure su ba, to balle muna musulunci shi za ka mana ita, sai mu ce aje kawo mana na manzon Allah shi muke so sallallahu alaihi wasallam. Kuna ga gashi duk magana da yayi ce saboda annabi ya ce, hadisi kaza sai ce tafi ka duba littafi kaza kuma ya inganta wannan hadisi, to musulunci kenan. Wa ma khalafa zalika fa kulluhu dalalatu shayatin, to yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun min almuslimina, babu wani mamaci da za a samu wata al'umma ta musulunci su hadu su yi mishi sallah, yablughuna mi'atan, alhali yawan su ya kai su 100, kulluhum yashfa'una lahu, dukkanin su sun zo ceton shi ne, illa shufi'u fihi, sai an ba su ceto game da shi din. Wa fi hadisin akhar, a cikin wani hadisi daban, ghufira lahu, sai an gafarta mishi. To abinda ake nuna maka shine musulmi ake kira sallar gawa, duk wanda ka bude baki ka ce wani kafiri ne, in ka kira shi sallar gawa ƙarya kake, to kai wa Allah ƙarya. Ko yaya kuke da shi, in wani ya mutu shikenan sai a kifar da shi gefe guda, ba a magana shi tunda shi ba musulmi bane. Lisanul qal in ka shi ya faɗi, kai ka ce wani kafiri ne ko mushriki, kuma gobe sai ai mutuwa sai ka je ka gaya mishi sallar gawa, ka zama munafiki, ba ka da fuska a musulunci kenan. Amma in dai ka ce wani kafiri to musulmi, gashi annabi ya ce, ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina, to wannan sharadin zaka ji an zo an ƙara ƙarfafa shi a cikin hadisi da zamu karanta na gaba. Shi yasa musulmi ne ke wa musulmi sallar gawa, da kafiri da arni da munafiki da bama guje ba a kiransa sallar gawa. To duk wanda bakin ka ya bude yace wani kafiri ne, shi yasa wannan kalma kullum muke gaya maka, kalma ce wadda take tana rataye da kugiya, in ka ce wani kafiri to akwai lawazim dinta, wani kafiri ne to shikenan fa. In ya mutu idan ubanka ne ba za ka ci gadon shi ba, ba za ka yi mai adda Allah ya ji kanshi ba, ba za ka je makabartar shi ba, ba za ka, ba abin da ya hada ka da shi, shikenan kun rabu duniya da lahira. Mun fahimci wannan, nan da kaga yashi ba damar ka je daura maka aure da ita domin shi kafiri ne idan ita musulma ce bai halatta ya wali takatta ba to yasa duk wanda zaka bude baki ka ce wani kafiri ne ba wai ana fadi ne na jin dadi ba kawai hukuncin musulunci ne duk inda ka kafirta mutum to akwai hukunce a karkashin haka kada yanzu ka kafirta shi sai kuma daga baya kuma ka dawo kana neman kai ta'awilance in kafiri ne to kafiri in kuwa ka san ba kafiri bane to tun farko ka kafirta shi to shi yasa kowane musulmi ya zama akan jan kunne duk sanda baka bude baki ka ce wani kafiri ne to ka auna da gaske kafiri ne ko kuwa kai kana son ka zage shi ne ka more to ba kalmar zagi bace kalma ce ta hukunci na musulunci kuma akwai dokoki a karkashin ta mun fahimci wannan da kyau ko dan haka duk sanda zaka bude baki ai suwana mushrikai ne eh to ba nan ne matsalar take ba amma ka san lazimin wannan kalmar zaka iya aiki da shi kuma da gaske ne mushrikan ne koko dai kawai sun fata maka rai ne kace mushrikai to ka san abin da kake fadi musulunci ne ake ba arnantaka ba ka san duk wanda za ka kafirta ka san cewa ya tabbata kafiri ne in ba haka ba kalmar za ta yi reverse za ta dawo ta hau kanka akhrajahu muslim al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na 3 shafi na 53 wan nasa'i da al-imam an-nasa'i a mujalladi na farko shafi na 281 da shafi na 282 wa tirmidhi da tirmidhi wa sahahu tirmidhi ya inganta shi a cikin mujalladi na 2 shafi na 143 da shafi na 144 na cikin sunan tirmidhi wal bayhaqi da al-imam al-bayhaqi a cikin mujalladi na 4 shafi na 30 wa tayalisi da abu dawud at-tayalisi a cikin lamba hadisi na 1526 wa ahmad da al-imam ahmad a cikin mujalladi na 6 shafi na 32 da shafi na 40 da shafi na 97 da shafi na 231 min hadisi aisha ta bil lafzil awwal daga cikin hadisin aisha duk waɗannan malamai suka fitar da wannan hadisi da lafazin farko shine wanda yake cewa illa shufi usihi shine lafazin farko din tun daga farkon hadisin warawahu muslimun wan nasa'i wal bayhaqi wa ahmad al-imam muslim da nasa'i da bayhaqi da ahmad sun fitar da wannan hadisi al-imam ahmad ya fitar da shi a cikin mujalladi na 3 shafi na 266 abinda yasa bai fadi sauran malaman lambobin nasu ba shine lambobin da ya fadi a sama sune inda ya fitar din shi yasa bai fadi ba min hadisi anas a cikin hadisin anas aka fitar da wannan hadisi ta wannan hanya wa ibnu maja ma ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na farko shafi na 453 min hadisi abi huraira shi kuma daga riwaya abu huraira sahabi nawa kenan sahabi uku aisha da anas da abu huraira malamai nawa an samu malamai muslim da nasa'i da tirmidhi da bayhaqi da tayalisi da ahmad waɗannan sune malaman da ainihin suka ruwaito sannan ƙari kuma shine da ibnu maja din sai yace kuma bil lafzil akhar shi kuma ibnu maja riwaya shi daga abu huraira bil lafzil akhar da ɗaya lafazin cewa kufira lahu din mun fahimta shine al lafzul akhar din wa isnaduhu sahihun ala sharti shaykhaini albani yace isnadin wannan hadisi ya inganta a bisa sharadin al bukhari da muslim wa qad yughfaru lil mayyiti albani yace haqiqa Allah zai iya gafarta wa mamaci din in kana son kaga amfanin qad kaje ka dauki littafin al i'rab an qawaid al i'rab na al imam ibn hisham al ansari qad akwai inda take zuwa da ma'anar ta haqiq qad aflaha al mu'minuna tabbas mu'minai sun samu rabo akwai inda qad take zuwa kuma da ma'anar mai yuwa to kamar irin nan kenan wa qad yughfaru lil mayyiti kuma ma mai yuwa a iya gafartawa mamaci din walau kana al adadu aqalla min 100 koda yawan waɗanda suka yi mai sallah din ba su kai 100 ba idza kanu muslimina inde sun kasance musulmai ne lam yukhalid tauhidahum shay'un min ash-shirk wata shirka ko yar yaya bata taba tauhidin su ba to yanzu dan Allah jama'a ba cutan mutane za a yi ban aka daina magana akan tauhidi to ku bar malamai duk wanda za su ce kafiri ne su ce mana kai in ba kafiri bane ina ruwanka a bar malamai su yi wa'azi a ce kaza kafirci ne kaza bid'a ne kaza shirka ne kaza shine tauhidi kaza musulunci kaza sunna in ba a yi wannan karatun saboda haka dole ne sai an yi magana akan tauhidi ba kawai karatu kullun sai dai a zo a ce ga zikiri kaza wanda ya faɗe shi zai samu lada dubu so dubu ɗari duk wannan hauka da ban kaura ne ba ka yi aiki ba wai a ce ga wata addu'a in kai wai Allah zai baka ladan dukkan annabawa dukkan annabawa sun zo sun yi jihadi wasu an kashe su wasu an kore su gare su wasu an wulakanta su duk baki ɗaya kai ka zauna akwai wata addu'a zangarniya guda in kai ta wai duk za a baka ladan su su duk sun sha wahala a iska kai kuma daga kayi fili ɗaya kyat shikenan wai duk ka kama su aba jama'a me a lima za tu uminuna bil batil me yasa kuke yadda da ƙarya ne ba ku yadda da gaskiya mun fahimci wannan da kyau ko jama'a to gashi dai ka'ida ce annabi ya kawo shine nan Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake cewa kaga wancan hadisi yace in dai an samu mutum 100 suka tsaya musulmi ihtiraz min al-mushrik wal kafir wal majusi wal kitabi wama shabahahum min al-kafara duk wanda sunan kafirci ko munafinci ko shirka ya hau kan shi to ban da shi in dai an samu tantagariyar guda 100 suka yi mishi sallar gawa Allah zai mishi gafara to me yiwuwa aka samu kasa da 100 din in dai musulmi ne babu shirka ko kwaya daya a cikin tauhidin su to Allah zai iya gafarta mishi li qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya ce ma min rajulin muslimin yamutu babu wani mutum musulmi da zai mutu fa yaqumu ala jinazatihi 40 rajulan a samu mutane 40 maza su tsaya su yi mishi sallah la yushrikuna billahi shay'an ba su hada Allah da komai ko annabi wallahi ko annabi ka hada da Allah wajen bauta ka zama kafiri in ka shiga wuta ba za ka fita ba annabi ne mala'ika rana tauraro wata shehu wali duk wanda ka hada wajen bauta Allah ka zama kafiri to indai aka samu tsantsagariyar mutane 40 ba sa hada Allah da komai suka hadu suka yi wa musulmi sallah illa shafa'ahumullahu fihi Allah zai ba shi ce Allah zai ba su ceton shi to yanzu an yi mutuwa ai sai a san wadanda za a gayyato kenan ko koko ko wannan tarkatarka zo nan wannan mushriki wannan kafiri wannan bamaguje wannan matsafi su zo a taru ga sunan da timatiman nadi duk ba wannan hayaniyar bane ba Allah baya kallon nadin ka fa zuciyarka Allah yake kallo tana da tsarki babu shirka cikin ta babu munafinci babu kafirci to shikenan kai ne musulmi idan kana yawo da ɗan shara ne Allah a wurin shi kai ne musulmi idan duk yadin da ke kantun kwari shine nadin ka saboda girma ko idan kana shirka wallahi ba ruwan Allah Allah baya sha'awarka ta kamata kowa ya fahimci wannan ce yasa an yi mutuwa wa ne ya mutu ba kowa ake gayyatowa ba sai musulmi kuma wadanne irin musulmi wadanda ba sa shirka amma wannan katan mushriki sai a ce zo wani ya mutu za a zo a yi mishi sallah ba zai kara mishi komai ba kuma sallar gawan ba an taho ceto bane to akwai sharadin wadanda za su yi sallar gawan ba kowane dan iska da hayaniya ne ake kwasowa musulmi ake kira duk wanda ya amsa sunan musulunci shi zaka kira duk wanda ka san da shirka tare da shi kaka kira shi koda shine limamin anguwa koda shine ubanka kada ka kira shi mun fahimci wannan da kyau ko jama'a babin shirka gaba ɗaya babu sauki a cikin shi sam saboda shirka ita ce abinda Allah ya fi kiyaye da komai duk inda ka kai ga bauta Allah an ka hada da shirka sai Allah ya ce tafi ka kai wa wancan da ka hada ni ba na so Allah ya fi karfin a hada shi da wani mun fahimci wannan kuma kai kanka din nan akwai abubuwan da kake da kebantuwa akan su baka son shirka kai ma yanzu wa yake son shirka akan matar shi haji an ce subhanallahi a to ba wanda yake so to amma sai aje aiwa Allah mafi munin abinda Allah ya fike shine shirka mun fahimta to idan mun fahimci wannan da kyau jama'a ashe an akai mutuwa to da aje a kira mutane 1000 hayaniya su zo su tare su sallah gwamma a samu tsantsagariyar masu tauhidi guda 40 din nan dan su wadancan taron tsuntsiya ne ba shara akhrajahu muslim al-imam muslim yaftada wannan hadisi wa abu dauda da al-imam abu dauda a cikin mujalladi na biyu shafi na 64 wa ibn majah da ibn majah wal bayhaqi da bayhaqi wa ahmad da al-imam ahmad a cikin lamba hadisi na 2509 min hadisi ibn abbas a cikin hadisin ibn abbas wa rawahu an-nasa'i wa ahmad al-imam an-nasa'i da ahmad sun ruwaito wannan hadisi al-imam an-nasa'i ya fitar da wannan hadisi al-imam ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na 6 shafi na 331 zuwa shafi na 334 min hadisi maimuna ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga hadisin maimuna matar annabi sallallahu alaihi wa sallama maimuna ai mace mai albarka min al-yumn min al-yaman ma'ana albarka al-maimuna mace mai albarka to matar annabi sallallahu alaihi wa sallama shine yasa mata wannan sunan da tana da wani suna barra barra ma'anar shi mai yawan biyayya ga Allah to sai manzo Allah ya kyamaci wannan suna kada aleko a ce shin barra tunanan mai bin Allah tana nan ku ce a to kufa ko ba ku bin Allah to kyamar wannan suna sai annabi ya ce adai yasa miki suna al-maimuna maimuna mace mai albarka matar annabi sallallahu alaihi wa sallama mukhtasaran ainihin wato al-imam an-nasa'i da ahmad sun ruwaito wannan hadisi a takaice wa sanaduhu hasanun isnadin shi kyakkyawa ne muhammad nasiruddin al-albani kenan ya bincika ya fito maka da shi ya zakulo maka shi ya maka kanikancin shi a ilmance kuma ya fuskanci duniyar ilimi ya ce ya inganta ko kuma bai inganta ba inda mai magana yayi kuma kowa ya hakura wallahi duk mai taka kowane iri ne kai a duniya an samu wanda ya fika wannan maitar rashin haƙuri ne kake fama da shi, jahilci ce, duk abin da mai tarka ta haddasa maka ta ilimi, an samu irinka ya muƙabalanci Muhammad Nasiruddin Al-Albani a ilmance ya kwantar da shi. Fala tasma'u lahu hatta hamsa, ko sautin takalmin shi baka ji, an gama da shi, an kifar da shi gefe guda. Shi yasa kowane irin jahilci kake fama da shi kai ma tafuka haƙura. Abin da baka yi shine karatu. Kogin da ya tsinduma ya je yo wannan karatun, in ba shi ka tsinduma ba, ba za ka iya gano hatta waɗannan takharijat din da yake, ba za ka iya gane ya ake yake inganta hadisi kaza, ake yake ba'afa shi ba. Aiki ne wurjanja. Ai ko kira kwangiri ka shekara 60 kana yi za ka kware akai. Balai wa manzon Allah hidima. Mutumin da tun da ya taso abin da yake kawai shine hidimar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. Akalla shekara shi 60 da wani abu yana yin wannan aikin akalla. A duniya yau shekara shi 83 ko da 4. Tunda ya taso yake shekara 21 ko da 2 ya fare wa annabi aiki. Hadisai kawai yake wa aiki har yau din nan. Yana nan yana wannan aikin. Haba, ya kamata ka hakura. Kai dan bana bakwai kwanan nan ka taso ka karanta nukhba. Nukhbatul fikri ta Ibn Hajar, dan ka karanta ta ilmin musalil hadis, kai na din malanta ka ƙara jahilci kenan. Sai kai karatu, kai zurfi, yawaye gari tun yana zuwa maktabatul zahiriya yana nazari, har yawaye gari nan zai zo yana kwana, wani ɗan kwanaki ya koma gida, har aka waye gari nan kuma ya zama mushurin kwana shekara da shekaru, sai da ya share wajen shekara 20 a cikin library yake kwana. Dama da hagu, sama da ƙasa littafi ne. Har ya kai suna ce mishi kutubi, malam na littafi. Kawai haka suke ce mishi al-kutubi, sai sai haza kutubiyun, cikin littafi yake kwana. Kai ko kana nan ka kwana cikin katifa mai taushi, ka tashi ka shafa basilin kana kyalli, kuma ka zo ka ce ilimin da wannan mutum ya yi magana za ka iya magana a kan shi, wannan ba iskanci ba ne ma wannan? Saboda Allah jama'a, wanda ya devoting din rayuwar shi, ya sadaukar da rayuwar shi, hadisi yake wa hidima da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam, da bid'a da shirka kullum abin da yake faɗa da su kenan. Kawai kai sai ka tashi dan ka je ka gama kulliya secondary school, malam za ka yi rashin kunya. Manya-manyan dokatira da profesa na duniyar ilimi sai su zo suna lecture, sai su ce wane mutum, in aka ce Albani yana wurin, ai mu ba mu isa ma mu zama almajiran shi ba. Manya-manyan dokatira sun yi furuci da wannan falala din. Shi yasa abin da ya fi sauki gare ka shine aslim tuslim, ka miƙa wuya sai ka huta. In ba haka ba, Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya wahalar da duk wani shehin ɗariƙa da yake ji da kanshi a duniyar nan, ya wahalar da duk wani imami na shi'a da yake ji da kanshi. Kai ne ke cewa kai ahlus sunna, amma da tsatsa hasada da bid'a a ranka, sai da ya gama da su baki ɗaya wallahi. Kaje ka samu littafi Sullamul Amali, Sullamul Amani fil wusuli ila fiqhil Albani, Sullamul Amani fil wusuli ila fiqhil Albani, da littafai da aka rubuta game da tarihin shi da muhadarat da ɗalibai suka yi akan kasar ɗin, zaka tabbatar da cewa al'amarin baiwa ce ta Allah, Allah ya bashi. To da kai mai hasada gwan makai ma ka roki Allah ya baka cikin falalar shi, shikenan sai ka zauna lafiya. Wannan shi yake kira ghibba. Amma Allah ya ɗibi dukiya ya ba wani, Allah ya ɗibi ilimi ya ba wani, Allah ya ɗibi sarauta ya ba wani, idan ka saka hasada sai ya zama ka rayu cikin kunci, kuma Allah ya ki baka abin da kake so har ka mutu. Saboda Larabawa suka ce al-hasudu la yasudu wa la yanalu al-maqsuda, mai hasada har abada shugabanci yake nema to ba zai samu ba, kuma buƙatar shi ba za ta biya ba. To me ya kamata? Sai ka yi ghibba. Allah ya bashi ilimi, sai ka ce kai ma Allah ya baka ilimi irin wannan. Haka Imam Az-Zahabi, Imam Ibn Hajar yakan da ruwan zamzam ya sha, ya ce Allah ka bani ilimi irin na Imam Az-Zahabi. Hasada ye? Ba hasada ye ba, kaga sai Allah ya zo ya bashi, gashi har yanzu zaka ji ana cewa qala al-hafiz. Mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. Al-mas'alatul khamisa wa 60, mas'ala ta 65, Muhammad Nasiruddin Al-Albani Abu Abdurrahman yace. Ya ta can 63 ko? Nan kamata ya zama al-mas'alatul rabi'a wa 60 ko? Mas'ala ta 64. Wa yustahabbu an yusaffa an yasufu wara al-imami thalathata sufufin. Mustahabbi ne mamu su yi safo uku a bayan liman, fasa'idan ko fiye da safo uku, li hadisai ne, saboda hadisai guda biyu ruwaya fi zalika, waɗanda aka ruwaito akan haka. Muna son ka fahimci abin da Albani yana maka magana a ilimi ne, yace li hadisai ne, sai yace ruwaya sighatu tamridin, yace saboda wasu hadisai guda biyu da aka ruwaito. In aka ce aka ruwaito, ana nufin hadisan dha'ifai ne kenan. Shi yasa idan malamin hadisi yazo yana magana, in yazo yace maka ruwaya anin nabi sallallahu alaihi wasallama, an ruwaito daga annabi, to yana nufin hadisin mai rauni ne. Shi yasa a da malamai suka yi ilimi, sai Abu Dawud ya rubuta littafin shi ba ruwan shi sai ya ce ingantacce ko ba ingantacce ba, don duk malamin da ya isa ya bude Abu Dawud ya duba yana karanta isnadin in hadisin ya inganta ya sani, in bai sani ba, in bai inganta ba ya sani. To da zamani ya taho, zamani ya taho, mutane lalaci ba sa dagewa dan ilimin hadisi, sai ka tsaya kai karatu mai zurfi tukuna malam, sai ka bada kanka wallahi, sai kai kamar kanai da gaske, sa'annan lalaci zai samu mutane suka lalace suka daina karatu, sai malamai suka zo shine ake takhariji, sai a dauko maka hadisi sai a ce maka wannan hadisi ya inganta ko wannan hadisi bai inganta ba. To wannan lalacin da ya samu mutane ne ya zama sai malamai sun yi musu wannan aikin. Amma sanda su Imam Malik duk suka rubuta nasu littafin, kaga su ba sa magana akan ya inganta ko bai inganta ba, sai dai su kawo maka isnadi, saboda kawo maka isnadi din nan shikenan, wai sun warkar da kai, ai kai malami ne kana karanta ka san abin da ake ciki. To amma yanzu karatun isnadin ma wani bai iya ba, bai san bambancin haddathana da akhbarana da anba'ana, bai san bambancin qalaba da qila, bai san bambancin rawaba da ruya, bai san bambancin haka da hukiya ba. To shikenan sai aka samu matsala ta lalace, shikenan sai maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fadi wadda Bukhari ya ruwaito sai ta tabbata akan mutane. Dama Annabi sallallahu alaihi wasallama yace lokaci zai zo inda za a waye gari mutane ainihin ya zama an dauke ilimi a cikin su, sai ya zama su dauki wasu jahilai sune shugabannin su, a matsayin sune shugabanni, sune malamai, su sun bata kuma su rinka batar da mutane da jahilci, duk fatawar duniyar nan za su amsa ta. Amma da ka duk wanda yace akwai gyara akai kuma za su fada da shi, Allah ya shiryar da mu. To shine yace saboda hadisai guda biyu waɗanda aka ruwaito akan haka. To wannan matsala yayi mata ta'aliki a ƙasa, yace qala shaukani ya faɗi a cikin mujalladi na 4 shafi na 47, yace wa aqallu ma yusamma saffan, mafi karancin abin da ake kira safu rajulani sune mutane biyu, wala hadda li aktharihi, amma babu ainihin haddi ga mafi yawan shi. Ma'ana abinda ake nufi da safu, haka samu mutane biyu to in suka tsaya za su iya hada safu, amma mafi yawancin shi fa to wannan duk gurgurdan yadda mutane suka samu aka hada sahu, komai tsawon shi ba za a ce yayi tsawo ba. To wadannan hadisai da Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace arwaito su sune, sai yace al-awwalu, hadisi na farko, an Abi Umamata, daga Abi Umama qala, Abu Umama yace salla Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala jinazatin, annabi yayi wa wata gawa sallah, wa ma'ahu sab'atu nafarin, a lokacin annabi yana tare da mutane guda 7, faja'ala salasatan saffan, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya guda 3 daga cikin mutane din suka zama sahu daya, wasnaini saffan, mutum biyu suka zama sahu daya, sannan kuma wasnaini saffan, mutum biyu suka sake zama sahu daya, mutum 7 ne banda shi annabi sallallahu alaihi wasallama. To waɗannan guda 7 sai annabi ya kasafta mutum 3 sai suka zama sahun farko, mutum biyu sahu na biyu, mutum biyu kuma sahu na biyu, kaga 7 kenan sahu na 3. To akan haka aka nuna cewa ana son sahu din ya zama guda 3. Rawahu Tabarani ya ruwaito wannan fil kabir, a cikin littafin shi Mu'jamul Kabir, lamba hadisi na 7785. Wannan hadisi, wannan littafi na taba yin bayani akan shi, mujalladi 20 ne, juz'i 40, malami ɗaya ne ya rubuta shi kuma saboda yi wa manzon Allah hidima. Kuma an samu wani salafi, an samu wani matashi yayi takharijin hadisan cikin shi gaba ɗaya, yanzu yayi ta'alikin su. Tashi za a yi karatu wallahi, in kuka biye ta malaman ƙasar nan mafi yawanci za su yi muku asara, ya ku matasa, saboda su lokaci ya kure musu kwakwalwarsu ta tashi aiki baki ɗaya ta mutu, to so suke su kashe muku taku. Shi yasa kullun sai su ce ku rinka hankali da waɗannan ilimomi. To ku yi hankali, ilimin sunna ne, za ka yi hankali game da shi, Allah ya shiryar da mu. وقال الحيثمي يتي في المجمع اتكن اينهم مجمع الزوائد اتكن مجلدين 3 شافي نا 432 سي يتي وفيه ابن لهيئة اتكن wannan isnadi akwai ibn lahi'a wafihi kalamun akwai magana kuma game da shi ibn lahi'a din. To abinda shi al-haythami ya fadi kenan, qultu ni muhammad nasiruddin al-albani sai nace wa zalika min qibali hifzihi, magana da aka ce akwai game da shi ibn lahi'a shine ta shafi hadda shi ne, la tuhumata lahu fi nafsihi, shi ga kanshi ba a tuhuma shi game da ƙarya. Amma matsala aka samu, nayi muku bayani game da ibn lahi'a makon da ya wuce, gobara akai a gidan shi, littafan shi duk suka kone, sai ya waye gari koda ya zo kawo hadisi daga cikin haddan shi, in hadisin ya rikice mai babu littafi a gida da zai koma ya duba. To sai malamai suka ce ya zama mukhtalit, riwayatul mukhtalit tuqbal min alladhina rawau anhu qabla al-ikhtilat, in aka samu cudani cikin kokolon malami saboda irin wannan larurar gobara ko ya makance ko wani abu, sai a ce a dubi daliban shi da suka yi karatu a wurin shi suka bar makarantar shi kafin wannan larura ta same su, sai ga malaman hadisi sun lissafo maka su ta same shi, sai a ce wannan ainihin wane da wane da wane, duk sanda ka ji sun ruwaito hadisi daga wurin wane, to hadisin shi sai a ce ya zama hasan, hadisin shi ba zai taba zama sahihi ba har abada, sai dai a ce hasan. Don haka wannan Ibn Lahiya da ya samu wannan matsalar, sai malaman hadisi sai suka tsaya sai suka aje shi, sai suka ce akwai Abdullah ibn Wahab, akwai Abdullah ibn al-Muqri, akwai Abdullah ibn al-Mubarak, waɗannan mutane uku sun yi karatu a wurin wannan malami kafin yayi wannan larura. Saboda haka duk sanda kaga hadisi an Abdullah ibn Wahab ko an Abdullah ibn al-Muqri ko an Abdullah ibn al-Mubarak an Ibn Lahiya, sai a karba. Amma har abada kaka ce hadithin sahihi ne, sai dai kace hadithuhu hasan, limadha likhtilaf alladhi asabahu fi akhir umrihi, saboda wannan ikhtilafi da ya samu. To shine sai Albani yace fa hadithuhu fi shawahidi la ba'sa bihi, hadisin shi in yazo a wajen kafa sheda da shi dan a karfafa wani hadisi babu laifi da shi, walizalika auratuhu, Albani yace saboda haka na kawo wannan hadisi anan mustashhidan bihi ala alhadith alati, dan in kafa sheda da shi akan hadisi mai zuwa, ba dan wannan na farko din ya zama hujja shi da kanshi ba, wannan na farko din nan idan za a bi isnadin shi shi kadai to da'ifi ne, domin riwaya ce wadda take ta Ibn Lahiya amma ba daga daya daga cikin waɗannan dalibai ba, dan haka wannan hadisi ya bada shi ne ba'dal ikhtilaf, bayan ya samu wannan rikici cikin kwakwalwar shi, to dan haka da'ifi ne fi nafsihi. Amma in dumma ma ghairihi, in aka hada shi tare da wani, to shine zai zama hasan, shine abin da Albani ya maka. To ka ga nan in kai ka fara karatun mustalah ne rumurumur haka, sai ka ce to Albani bai kafa hujja da ba'izin hadisi amma ya aka ya kafa anan, a'a, waɗannan littafai na Albani in ka san karatun ka bai zurfiya ilmin mustalah hadisi ba, to ka aje su gefe guda sun fi karfin ka. Wa huwa, sai yace shine asani hadisi na biyu, an Malik bin Hubaira, daga Malik dan Hubaira, qala, Malik yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi, yace ma min muslimin yamutu fa yusalli alaihi salasatu sufufin min almuslimina, babu wani musulmi da zai rasu a samu sahu uku na musulmi su tsaya su yi mishi sallah, illa wajaba, to wa fi riwaya illa ghafara lahu, ma'ana sai aljannata wajaba gare shi, a cikin wata riwaya kuma sai Allah ya gafarta mishi. Qala, ya'ni Marsad bin Abdullah al-Mazni, Marsad dan Abdullah al-Mazni yace fa kana Malikun, Malik ya kasance, Malik mai riwaya hadisi, Malik dan Hubaira ya kasance, idza taqalla ahlul janazati, idan mutanen da suka zo sallar gawa suka zama yan kadan ne, jazza'ahum salasata sufufin, sai kasafta su kashi ko kashi sahu uku lil hadisi, saboda wannan hadisi. Akhrajahu Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud shine ya fitar da wannan hadisi a cikin ainihin mujalladi na biyu, shafi na 63, da wasiyaku lahu, wannan lafazi nashi ne. Wa Tirmidhi, Tirmidhi ma ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu, shafi na 143, wa Ibn Majah da Ibn Majah a cikin mujalladi na farko, shafi na 454, wa Ibn Sa'd da Ibn Sa'd a cikin mujalladi na 7, na Tabaqatul Kubra, Tabaqatul Kubra ta Ibn Sa'd, littafi ne da Ibn Sa'd ya rubuta tarihin sahabbai da tabi'ai da manyan malaman hadisi, yayi shi a mujalladi 7, yana dab da zai rasu sai Allah ya fadakar da shi, akwai wasu wadanda bai sanya tarihin su ba, daga ciki akwai Al-Hasan Ibn Al-Hasan Ibn Al-Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib da makamantan su, sai yayi dawo sai yayi takmulatu tabaqatil kubra, sai yazo sai shi a mujalladi guda haka. An gane wannan ko? To anan ne Ibn Sa'd ya fitar da wannan hadisi, mujalladi na 7, shafi na 420, wa Tabarani da al-Imam al-Tabarani a cikin mujalladi na 19, shine yake nufi al-Imam Mu'jam al-Tabarani kenan al-Kabir din, mujalladi na 19, shafi na 258, da kuma shafi na 665, wa Abu Ya'la da al-Imam Abu Ya'la a lamba hadisi na 6831, wal Hakim da al-Imam al-Hakim a cikin mujalladi na 1, shafi na 362, da shafi na 363, wal Baihaqi da al-Imam al-Baihaqi a cikin mujalladi na 4, shafi na 30 daidai, wa Ahmad da al-Imam Ahmad a cikin mujalladi na 4, shafi na 79, wal lafzu al-akhar lahu, daya lafazin da aka ce din nan, wa fi lafzin illa ghafara lahu, ai ghafara Allahu lahu ake nufi, to shine yace wannan lafazi na al-Imam Ahmad ne, wa kaza fi riwayatin lil Baihaqi wal Hakim, haka an samu wannan lafazi a cikin riwaya Baihaqi da Hakim, wa qala al-Imam al-Hakim yace sahihun ala shartin muslimin, wannan hadisi ya inganta a bisa shartin muslim, wa wafaqahu adh-Dhahabi al-Imam adh-Dhahabi muwafaqa da Hakim, wa qala at-Tirmidhi to abin da yasa sai kaga Albani yace wa wafaqahu adh-dhahabi sai aje alamar motsin rai wai bai yadda da maganar bane yana nufin ka saka wannan magana a cikin zuciyarka zai zo yayi magana akan ta shi yasa kaga ya saka alamar motsin rai exclamation mark mun fahimta wa qala sai yace wa qala at-tirmidhi wa tabi'ahu an-nawawi fil majmu'i yace tirmidhi ya fadi kuma الامام النووي ما يارك الترمذي اчкин لتافن شي المجموع شرح المحظب مجلد 5 شافي 212 شي الامام الترمذي ده نووي سكاچي حديث حسن wannan hadisi ne mai kyau to albani yana tuhumar ya akai wai wannan hadisi ya zama hasanun ma tukuna to balle kuma su imamu hakim da zahabi da suka ce sahihi ne shi yasa kaga ya aje musu wannan motsin rai wani ya ce hadisin hasan ne albani ya ce bai yadda ba to ina kuma wanda yake sahih ko mun fahimta to shine yace wa aqarrahu al-hafiz fil fath al-hafiz ibn hajr al-asqalani ya tabbatar da wannan magana da tirmidhi ya fadi da shi da nawawi a cikin fathul bari a cikin ainihin mujalladi na 3 shafi na 145 wa fihi indahum jami'an albani yace a cikin wannan hadisi gaba daya a wurin su wadannan malamai akwai muhammad ibn ishaq akwai muhammad dan ishaq wa huwa hasanul hadisi idha sarraha bit tahdith Muhammad ibn Ishaq sahibu sira wal magazi idan ya fito yace haddathana za a karba hadisin shi amma idan yace an ba za a karba hadisin shi ba to sai yace a cikin isnadan waɗannan malamai duk da muka lissafa maka akwai Muhammad ibn Ishaq mutum ne wanda in yace haddathana za a karbi riwayar shi in yace an ba za a karbi riwayar shi ba sai yace walakinahu huna qad an ana amma anan kuma Muhammad ibn Ishaq yayi an anata shi idza an ana fa huwa hadithun da'if wa idza sarraha bit tahdith fa huwa hasanul hadith shi ma hadisin shi har abada ba zai zama sahihi ba ya kamata ka fahimta duk inda mudallisi yake isnadin da yake ciki zai zama sahihi sai dai zama hasan in sarraha bit tahdith duk inda mukhtalit yake isnadin shi baya zama ainihin sahihi har abada sai dai zama hasan dan haka ka fahimci wannan da kyau mun fahimci wannan da kyau ko to shine sai yake cewa fala adri wajha tahsinihim lil hadith yace to ban san yadda akai da tirmidhi da nawawi da ibn hajar suka inganta wannan hadisi ba fa kaifa tasrihu to balle kuma inganta shi da hakim da zahabi suka yi ya akai ya zama hasan balle ya zama sahih ko mun fahimta to kaga in ka duba shi ma wannan isnadin shi me dha'ifi ne to amma al imam ibn hajar al asqalani a cikin nukhba da ibn salah a cikin muqaddima da ibn kafir a cikin alba'is alhasif suka ce hadisi in yazo aka same shi riwaya ce ta irin waccan da muka fadi waccan ta baya ta ibn lahia muhtalif da kuma riwayar irin wannan mudallis walam yusarrih bit tahdith bi fito qarara yace a haddathana ba in aka hada su bi majmu'i at-tariqain zai zama ainihin yuslih lil ihtijaj bihi za iya kafa hujja da shi saboda haka kaga albani ya tattaro waɗannan riwayoyi wannan riwaya ta mutu a cikin isnadin ta saboda an samu mukhtalif waccan kuma riwayar ta mutu saboda a cikin isnadin ta an samu mudallisi wa lam yusarrih bit tahdith a ƙarƙashin haka in aka hada waɗannan riwayoyi to za su zama hasanun bil majmu'i ai hasanun li ghairihi fa ala hada yuslih lil ihtijaj bihi don haka kaga albani ya kafa hujja da shi ba dan yana kafa hujja da hadisi dha'ifi ba to yanzu wannan mas'ala an ba kamar su Muhammad Nasiruddin Albani da suka yi zurfin ilimi ba yanzu kai dan a chafa saboda Allah yaushe zaka iya fahimta waɗannan al'amura to yasa wannan bawan Allah ku bar shi idan littafan shi sun rikice muku ku zo ku same ni alhamdulillahi rabbil alamin sai in warware muku duk abin duk wani littafi na Albani in ya rikice maka ka zo za a warware maka mas'ala din alhamdulillahi rabbil alamin amma ba daidai bane bawan Allah ya zauna ya wahala ya rubuta kai kana tantagariyar jahilinka kazo kana sukar bawan Allah wanda yake da zaka koma makaranta kuma kai karatu sai ka da kana istighfari ashe ka zage shi ne babu dalili saboda baka karatu ba dan jahilai sun nada ka sun ce kai malami ne kar ka rodi kanka kai ka gwada ka gani kai malami ne Allah ya shiryar da mu to saboda kurewan lokaci anan ya kamata ainihin mutsaya insha Allah ta'ala Allah ya shiryar da mu to matsalar da aka kawo cewa game da sahu na janaiza ana yin shi kamar yadda ake sahun sauran salloli ne yaya ake sahun sauran salloli shine sahun sauran salloli ana yin shi ne yadda kasancewa za a samu tazara ta yin sujuda to haka sahun sallar gawa babu wani dalili da yace sahun sallar gawa a matse jiki a jikin shi gaban wannan yana kan duwaiwan wannan, wannan gaban shi yana kan duwaiwan wannan, har ya zama mutum ya rasa yadda zai runguma hannun shi a kirji in yana sallar gawa. Wannan kuma wata bid'a ce wadda ba ta da asali. Saboda haka abinda sunna ta nuna, yadda aka san ana sahun sallah na yau da kullum, to haka za a ci gaba da ainihin yin sahu na sallar gawa. Me ke ƙara tabbatar mana da haka shine, wata rana da aka yi mutuwa a cikin masallaci, annabi ya zo ya yi sallar gawa ɗin, aka tara sahabbai. A cikin wannan hadisi ba a ce annabi ya ce su mammatse jikinsu ba. Saboda haka wannan abu da aka gada gadan gargajiya, to bid'a ne sai a bar shi. Sahu ana yin shi ne daki da daki, a samu tazara a tsakani. Ko da ike ba sujuda za a yi ba ruku'u ba, amma yadda ake sahu a musulunci haka ake yi na sallar gawa. Saboda haka an zo a rinka gyara akan waɗannan abubuwa. Mutumin duk da ke rayuwa muciya ko cikaji, matuƙar kana musulmi ahli sunna, ka halarci wurin karatu ko baka halarta ba, duk ran da sallar gawa ta hada mu da kai haka za a yi. In ka yi fushi tafi ka bar gurin. Wannan littafi an sa ne don a karantar da ku, amma ku kai wa kanku jafa'i, ba kwa taruwa. Duk ƴan anguwar sai su watse. Amma kuma in aka yi mutuwa su ne za su taho, za a yi sallar gawa da su. Saboda haka sai ka samu a anguwarsu ake wannan karatu, amma sun fi kowa jahilci. To wace asara ta wuce wannan? Shi yasa muna karanta muna ɗauka a kasance. Ko ka zauna wurin karatu, ko ba ka zauna wurin karatu ba, ba dai an karantar ba. Yanzu ran da munasaba ta kama, ba mamaki mu kawo gawa cikin masallacin nan mai mata sallah. Ko kai ridda daga ran nan, oho, ba kai ka jawo kanka ba? Kai ka jawo kanka. Wani ya ce kar ka zauna a karantar da kai, ko cewa aka in ka zauna za a karantar da kai sai ka biya kuɗi. Cewa aka zauna za a karantar da kai kyauta fi sabilillah ko lillahi, sai kai tafiyarka. To sai aka zo matsala ta kama, tunda dai ya zama tare za a yi aiki, to ai sai a yi karatu tare. Kai baka zauna a nan an karantar da kai ba, kai baka je wani wuri an karantar da kai ba, ka zama yiwa musulunci dala da gauran dutse. To ya za a yi? Sai a ƙi yin aiki da abin da aka karanta, saboda kai baka sani ba, wallahi baka isa ba. Akwai abubuwa da dama muna karanta su cikin littafin nan. Duk ran da aiki ya kama ai da su yi, za mu kai tsaye. Ana zuwa makabarta dama, mu ganka da takalminka sai mu ce cire. Cire takalminka. Me yasa oho tafi ka nemi kasa? Cire takalminka ka ba mutane guri. Eh to yaushe za a tsaya ana lallabanka? Yanzu lokacin lallabo ba gashi an nemi ka karatu ba? Safhan an kuntum. Shine mun fahimci wannan ko? To sannan matsala za ta iya kamawa. Za a iya zuwa sallar gawa wata ranka ga mun yi kabbara tara. In ka bi ta malaman fiqh malikiya sai ka gudu. Dama suka ce in aka wuce hudu gudu. To amma annabi yana yin biyar, yana shida, yana bakwai, yana takwas, yana tara. To wata ran za mu yi hudu, wata ran biyar, wata ran shida. Me yasa an karanta annabi ne? To za a tsaya jiran ka? Ba za a tsaya jiran ka ba. To waye hana ka saurara, kai ka hana kanka? To saboda kai ba za a daina yin musulunci ba. Annabi ma da ya rasu an ci gaba da yin musulunci ko? To saboda haka abinda ake so mutane su lura shine duk waɗannan abubuwa da ake karanta ɗaya bayan ɗaya, to ana karanta su ne domin ranar aiki da